daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nigeria za ku iya kama mu a tashar Radio Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni sannan a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun gune lafiya Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana amma kuma 4:30 anan Washington DC a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaban marasa rinjaye Amlosad Dattawan Najeriya da aka dakatar na tsawon watanni 6 Sanata Ali Ndume na cigaba da mai da martani dangane da dakatar da shi da aka yi sannan rahotanni daga Najeriya na cewa adadin mutanen da ya zuwa yanzu suka rasa rayukansu daga cutar sankarau ya hor 300 ko waɗanne matakai ya kamata mutane su rufe mai da hankali akai wajen kare kamuwa da wannan cuta
to hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi ne na farko wanke hannuwa da kuma tsafta
to sai a biyo mu cikin shirin domin jin sauran matakan da ya kamata a dauka yau kuma kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku wadanne irin matakai kuma muke dauka a yankunan ku domin kare yaduwar wannan cuta ta sankarau shin kun gamsu da wadannan matakai lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 kada ku manta muna tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a Shugaba Amurka Donald Trump ya yi marhabi da zuwan takwarar aikinsa na kasar Masar shugaba Abdul Fattah al-Sisi a fadarsa ta White House. A ganawar da suka yi a yau Litinin, shugaba Trump ya faɗa cewar Sisi ya taka muhimmiyar rawa a cikin mawuyacin hali. Shugaban ya ce Amurka za ta gina sojinta zuwa ga babban matsayi na kwarewa da za ta iya yakan 'yan kungiyar ISIS tare da ba kawayenta taimako. Sisi da yake ziyarar aikinsa ta farko zuwa fadar White House ya yaba wa dattakun shugaba Trump kuma ya yaba masa da tsayin daka da wurin wato nuna tsayin daka da yi a yaki da yake da ta'addanci da kuma miyagun akidoji ana sa ran cewa shugabannin biyu za su tattauna akan yaki da kungiyar ISIS da kuma al'amura da suka shafi harkan sojin Amurka da kuma taimakon tattalin arziki ga Misra tsohon shugaba Barack Obama shine dakatar da taimako da ake baiwa kasar Misra biyo bayan juyin mulki na sojin kasar karkashin jagorancin General Sisi kuma wato sojin suka hambarar da shugaban kasar wanda aka zabe shi bisa tafarkin da bunkaradiya da ake kira Muhammad Morsi a shekarar 2013 daga bisani shekara daya aka zabe Sisi a matsayin shugaban kasar
Hukumomi a Rasha sun ce akalla mutane 10 aka kashe wasu 50 suka jikkata a wata fashewa da ta auku a tashojin kasa a birnin St Petersburg. Kafofin yada labarai a Rasha sun rawaito cewar fashewar ta auku ne a tashar jirgin da ke Sannaya Square a tsakiyar birnin. A halin yanzu an rufe duka tashojin jirgin kasa da ke cikin birnin wanda shine mafi girma a kasar ta Rasha. Yazuwa yanzu ba a gano sanadiyar fashewar ba amma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce bincike zai duba kowane fanni ciki har da na ayyukan ta'addanci ya ce har ila yau dalilan wannan fashewa ba su bayyana ba daidai wannan lokaci da lamarin ya faru ya kuma ce lallai binciken namu zai mai da hankali ta ko ina daga yan kanana da miyagun masu aikata laifuka ko ta'addanci Putin ya isa St Petersburg a yau Litinin don gudanar da jawabinsa na shekara-shekara ga manema labarai wanda kungiyar siyasa mai samun goyon bayan fadar Kremlin ke shiryawa.
Ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, iyalai da masu ceto suka wuni wurin neman mutane da ambaliya da zaizayen ƙasa ta afka da su a kudancin Colombia inda mutane akalla 254 suka halaka ciki har da ƙananan yara da wasu da dama kuma suka samu raunuka. Shugaban ƙasar Juan Manuel Santos wanda ya sake zuwa garin wato Mokuwa kenan jiya Lahadi don ganin yadda ake gudanar da ayyukan ceto ya dora a shafinsa na Twitter cewa alƙaluman farko da suka bayyana na da damuwa sai dai ya ce canjin yanayi shine ya yi sanadiyar wannan bala'i ya ce garin Mokuwa ya samu kashi daya cikin uku na ruwan sama da ya saba samu a cikin wata wato a cikin dare daya Shugaba Santos da ya mika godiyarsa ga China da kuma bankin rayi cikin gida na Amurka da suka taimaka da dala miliyan 1 na Amurka da kuma dala 200,000 don samar da kayan agaji. Kazalika Jamus da Belgium kuma suka bada nasu taimako. Koguna daga da dama ne dake suke kusa da garin mu kuwa suka batse a safiyar wato Asabar kenan wanda ya sanadiyan kwararren tabo da tarkace zuwa cikin garin kuma ya lalata hanyoyin mota ya shiga gidaje a lokacin da mutane suke kwana. Ma'aikatar sa kai da kuma masu kashe gobara sun tsamo gawarwaki 83 a cikin kwatami a garin da ake kira wato Villa Gazon kuma suka ce har yau dai akwai wasu karin gawarwaki a cikin tarkace.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farfatan zamana afuwa birnin St. Petersburg shine wato birni mafi girma na biyu ba kaman na daya yadda muka faɗa ba. Za mu fara watannin namu ne wato daga Najeriya inda shugaban marasa rinjaye majalisar dattawan Najeriya da aka dakatar na tsawon wata shida Sanata Ali Ndume a karon farko kamar yadda ya faɗa ya mai da martani dangane da dakatar da shi da aka yi a makon da ya gabata bayan da ya gabatar da jawabinsa a gaban majalisar domin neman a gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da aka yi wa wasu 'yan majalisar ciki har da Sanata Bukola Saraki. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Kai ya aiko mana.
Ndume wanda ya zarce ofishin muryar Amurka na Abuja ya ce bai yi nadamar matakan da ya dauka da suka kai ga dakatar da shi din ba.
Da ce nayi laifi ne zai da na sani. Ni a bisa sani na wallahi ban yi wani laifi ba kuma bana da na sani kuma alhamdulillah tunda wannan abun ya faru na dauke shi takanas kuma yadda Allah ya ce ya bukata ce an Allah ya jarabce ka to ka yadda da Allah ka yi hakuri kuma ka yi tawakkali kuma ka karfafa tauhidinka. Wallahi ni kan ba zan iya ganin abubuwan fada ra'ayina ba. Sai dai kawai nayi kokari ma ni na san cewa nan irin wannan magana da za a kore ni.
Yan Najeriya na ci gaba da kira ga 'yan majalisar sauya tunani kan batun na Ndume da kuma takun saka da fadar shugaban kasa don amfanin demokradiya. Ga dan APC Kailani Muhammad.
Dan in ka duba akwai gwamnoni da yawa wanda suke kotuna na Najeriya wanda ake bici kansu sun zama sanitoci yau kuma suna APC. In aka ci gaba haka mu muna tsoro ne mu 'yan siyasa ne tsoron da muke za su zo su kifan mana da wannan demokradiya da muke yi. Kuma ba zai haifar mana da mai ido a kasan nan ba.
Jam'iyyar APC mai mulki ta nuna aniyar zuwa majalisa a talatin nan don sasanta bangaren majalisar da sashen nazartarwa. Wasu matasan siyasa na yada kamfen a yanar gizo da ke nuna farin ciki ga kai hari ko cin zarafin wasu daga cikin 'yan majalisar dattawa. Ali Ndume a nasa bangaren na ganin wannan ba farar dabara ba ce.
Kai ka sani na ce ba zan yi ma magana da gafofin yada labaru dama ban yi niyya ba. Amma da yake wannan gidan radio VOA talakawa sun fi jinsa to kuma talakawa suna zama agitated. Wato suna jin zafin wannan abun kamata yayi a zaman wakilin su ni na wadan Allah ina bada hakuri cewa irin bunda wayansu yan majalisa sun fara fuskanta yadda naji a wajen wayansu jihohi ba zai biya mana bukata.
Ya zama wajibi kowane bangaren gwamnati a demokradiya ya rika aikin sa bisa tanadin da tsarin mulki ya bashi inda su kuma talakawa ke da karfin sauyi ta hanyar jefa kuri'a ba jifa da dutse ba. Nasiru Adamu Ali Kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Doni abin da ke damuna ya sa kasan mu ke ban tsoro da hankalin gano bai kwance.
Bayar kwatan kasan da Najeriya ta fito ta wanke kanta daga korafin da kungiyar bawa ta Afenifere ta yi na cewa an saki al'ummar Hausawa an bar niyar bawa daga cikin mutanen da aka kama a lokacin rikicin kabilanci da ya barke a garin Ile-Ife a yan kwanakin da suka gabata. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Babban superintendent 'yan sanda Jima Moshood shine kakakin headquarter 'yan sandan Najeriya.
I don't want to be narrow down to mention his side. Nobody as I speak.
Ban san in zama mai kokakkiyar tunani na magana akan bangaranci. Babu wani mutum daga cikin waɗanda ake cewa 'yan kasa da ya kai ƙarar an kashe mai wani nasa ga ofishi ko headquarter 'yan sanda. Mun gudanar da gaggawar bincike akan wannan rikici. Duk mutanen da aka sake su mun sake su ne saboda a iya binciken mu ba mu same su da wani laifi ba.
Prima facie as evidence to prosecute them.
Ita dai kungiyar Afenifere ta 'yan kabilar Yarabawa zalla sun zargi rundunar 'yan sandan Najeriya da sallamar Hausawa kadai yayin da take rike da Yarabawa 'yan uwansu biyo bayan kamin da ta yi yayin rikicin Ile-Ife. Akan wannan 'yan sandan sun ce ba gaskiya bane.
Some were arrested because when you have crisis like this you have a situation whereby the scene of crime you face people that are suspected.
Wasu an cafke su ne saboda in ana irin wannan rikici za ka kaddamar da kame ne na kan mai uwa da wabi da duk wanda ake zargi. In kuma aka gudanar da bincike ba samu shaidar wannan mutum yayi wani laifi ba, ai ba ka da wani abu da zaka iya illa kawai ka sallame shi. Kuma muna sanar da su cewar rundunar ƴan sandan Najeriya ba ta nuna bambanci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tanzu kuma ga wata sanarwa.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. Saboda haka ga Professor Kiwon Lafiya na Balarabe Sani Garko.
To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a ƙasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi, sai samun wasu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya riƙa cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage ma ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zamana cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. Ina jin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Sarkan wannan sanarwa da muka gabatar muku, miki so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku waɗannan irin matakai hukumomi ke ɗauka a yankunanku domin kare yaduwar wannan cuta ta sankarau. Shin kun gamsu da matakan?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tumalala ga kiranmu na farko mun samu daga jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Sunana Muhammad dan Malam.
Yawa to muna jin ka Malam Muhammad dan Malam.
Yar makarantar Tela Primary School
Samba.
Wato abin da yake nan. Ya kamata gwamnati idan aka ƙara wutar lantarki ta kawo, mutane su ƙara samun za su samu su yi tanka ko wasu abubuwa masu sanyaya ɗakuna ko wurare. Ta haka ya kamata shugabanni su yi ƙoƙari su taimaka ma talaka. Kila ta wannan hanya za a samu sauƙi a wannan ciwo na sankarau. Da fatan za su tashi lafiya.
Madalla, mun gode Malam Muhammad ɗan Malam daga Kebbi. Bari mu je Zaria jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Mubaɗi, insha Allah Shu'aib Alhaji Lahuda, Zaria wato gindin jihar Kaduna.
To Alhaji Mubaɗi, muna jinka, menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina ga wato hukumomi,
na'am,
don Allah sai su kawo mana wato sauki kafin kamar mu nan da muke Zaria zuwa sigiwa hakan nan ba Allah bai kaddari wata cutar ta zo. To don Allah a kokari a kawo sauki kafin da zo din. Kuma inda suke da shi muna fata Allah ya samar da su kuma a kai mana wato magunguna, don gaskiya ma wasu wuraren da za ta ba magungunan wai ba shi to da Allah muna cikin gari da Allah su yi kokari.
To mun gode Alhaji Baɗi daga Zaria Jihar Kaduna. Muna Kaduna har yanzu. Wani ne kallai?
Sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin Gasani a Kaduna tarayyar Najeriya.
Wala Murtala muna jinka. Menene ra'ayinka?
So gaskiya abin da zamu ba shawara wa gwamnatinmu na jihar Kaduna shine cewa in ji wasu gidan Kaduna an ce akwai asibitoci dai gwamnati ta dauki nauyi ko asibiti ma zaman kansu ko na gwamnati akwai rigakafi da ake ba to mu nan yankin dai ba mu ji bane cikin dai kuma mun an kawo ya kamata a ci gaba da sanarwa kafafen yaɗa labarai gaskiya muna bukata dan muna cikin zafi da sauransu.
Malam Murtala, misali kamar banda wannan dama da ka samu kake bayyana ra'ayinka, kun dauki wani mataki a matsayin ku na mazauna wannan yanki da kuke buƙatar a kawo muku dauki?
Eh haka ne, muna da irin kungiyoyi na matasa haka dai, musamman na unguwarmu na Rigazan, muna tawayen mu da iyayenmu mata da yara na gida haka ya bude window kuma kamar yadda kuka magana da professor a dinga kiyaye tsafta ne da makamanta ta ya daman da muke iya da shi kenan sauran kuma da hukumomi ne dai haka.
To malam mun gode a malam Murtala daga Kaduna. Muna Kaduna har ila yau. Wane ne kan lai?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi.
Mahmud Lalo barka da aiki, barka da dare.
Alhaji Musa barka da wannan yini.
Yawwa alhamdulillah.
Madalla.
Barkau Kaduna Najeriya.
To muna ji.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan abubuwa da ake tattauna dangane da maganar sankaro ka koyo mun ji labarin a takwato akalla kusan mutum 40 da wani abu sun rasa sanin wannan cuta. To mun kira da muke ga gwamnatocinmu na Najeriya dan san Allah tsere su wadata al'umma kasa da wutar lantarki. Na farko kenan. Ta jin su kuma kananan asibitoci wanda ake shan magunguna, ya kamata a kai waɗannan magunguni wuraren cututtuka. Kuma muna shawarar muna dan aiki a kafa mu watsa labarai kamar irin namu na gida irin FM FM masa muna fada program akan wayar da kan al'umma domin a tabbatar da cewa ana buɗe kofar daki ana barin abin da saboda wasu za ka ga malam Mahmud suna cewa idan ka bar kofar windonka ko daki a buɗe akwai irin bata gari suna dan lekuwa suna dan satar waya suna dan sace miki dan TV da sauransu.
Haka.
To ya kamata a kokari a rika sa net a kofofi da sauransu aka dan barin iska bajilantan yana shiga to za a samu ci gaba. Karshe ne muka fatan alheri Alhaji Musa Garo, na gode da wannan
dama. Muna maka fatan alheri Alhaji Musa, mun gode. Har yanzu dai muna Kaduna ne dai. Wani ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar, da aka fi sani da suna Malam Cikin Kare, karamar kumar Kubo.
Yawwa, to muna jinka.
Yawwa, to a zahiri kamar yadda ƴan uwa na buga suka yi bayani a nan, mu a kan jarabta babu wannan cuta. Amma tunda abu ne da ba a sani ba, to ya kamata a ce gwamnati sun ɗau matakai na daƙile wannan abu tun kafin ya bullo. Kamu ana a kauku da Allah muna kya da ainihin a samu nan ma da wannan magunguna na rigakafi. Kafin a ce an garzaya an tafi cikin birni ana abin nan tun da dai abu ne ba a san lokacin da za a ku ba. Ba a fata ake ba. Ya kamata a ce kuma ta samu da magunguna wanda da an ji motsin shi zai kawai a ce an samu an magance wani abu. Allah ya kare wanda abin ne ya faru gare su, muna musu addu'a Allah ya kare sarewa.
To sai mu ce amin. Bari mu tsallaka zuwa jihar Kebbi. Wani ne kan lai? Na Kebbi, kana tare da mu? To kaman na Kebbin a layin shi
ko ya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa, ina kira daga karamar hukumar Fakai.
Na'am, muna jinka.
Eto nan gaskiya muna zaune nan karkara irin fadakarwar da ake yi nan cikin gidajen rediyo ba mu samun ci sosai sai dai ɗaiɗaikun mutane. Sannan gudunmuwar da gwamnati ke ba a irin rigakafin da take yi ma ƙananan yara, to mu ko asibiti ba mu da balle mu samu irin waɗannan taimako. Muna roƙon don Allah a taimaka muna a kawo mana irin
wato ba ma mala shi mu ba ma asibitin ne da mutum zai je ya nemi taimako kenan baki daya nan yankin naku.
Lalle wannan yankin gaskiya ba mu da wani taimakon da muke samu daga gwamnati.
To da fatan waɗanda wannan alakira ta auyen su suna jin wannan shiri da kuma koke na Malam Hashimu da gabatar, bari mu je jihar Jigawa. Wane ne kan lai?
Yawa, Salahuddin ne daga
Jigawa. Yawa, to muna jin ka Malam Salahuddin.
Jigawa.
Eh, muna jinka.
Yawa, maganan da ake akan maganan sankarau a ina so in ja hankali ne ga gwamnatin mu ta ainihin jigawa ko kuma Najeriya ma gabaki daya. Eh dan gane da ainihin kiwon lafiya ku sai shine jinki akan komai da yake da ya tallaka akan rayuwar mu din. Kuma kawai ina jan hankali ga gwamnatin mu ta jigawa da ma Najeriya kowa da Allah ya dan ba da hankali akan ainihin kiwon lafiya idan dai yana rike da madafin iko.
To Mallam Salawuddin daga jihar Jigawa zaka mana afuwa lokaci yayi an daga mana hannu da fatan za ku kira gobe da gunku bayyana ra'ayinku. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da ganin wata litinin da kuma sadoma da ku a shirin mana labaran wasanni. Yau za mu fara da wani babban canji da hukumar kwallon kafa ta duniya take so ta kawo wanda kuma zai amfani nahiyar mu ta Afirka. Domin za a kara musu wurare da za su samu wurare guda 9 idan an canja fasalin yawan kasashe da za su yi gasar cin kofin duniya wanda zai fara aiki daga shekarar 2026. Wurare 9 ne Afirka za ta samu idan aka kara yawan wannan wurare da na kwallo. Zai akwai gurabu 32 ne ana so a kara su su kai gurabu 48 ko ba Afirka kadai za ta amfana ba. Ita ma nahiyar Asia za ta samu karin wurare 8, Afirka ta samu 9 kamar yadda muka ce. Nahiyar tsakiya da arewacin Amurka su samu karin 6, kudancin Amurka su samu 6, nahiyar Oceania ta samu kari 1, sannan tarayyar Turai kuma su samu gurare gurabu sababbi kari guda 16. To wannan dai za a daddala magana ne idan hukumar kwallon kafa ta FIFA ta yi babban taron ta don taraga watan Mayu na wannan shekarar da muke ciki. An ba da sanarwar rasuwar wani babban tsohon koci na Najeriya wato Paul Hamilton wanda ya rasu yana da shekaru 75 a ranar Alhamis a babbar asibitin koyarwa ta Jami'ar Lagos a can Najeriya. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta karkashin sanarwar da babban sakataren ta Sanusi Muhammad ya bayar sun yaba wannan jarumin dan kwallo da aka yi na cancanda wanda suka ce da tiji ne. Wannan tsohon kocin ya bar duniya ne bayan ya dade yana fama da rashin lafiya mai alaka da zuciyar shi. Shi dai Hamilton ya bugawa Najeriya ne tun cikin shekarun 1960 da kuma da 70 kuma ya taba zuwa cikin wasannin Olympics da ya wakilci Najeriya a Mexico a shekarar 1968. Wurin karkare a Zimbabwe inda aka ingiza kiyar tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Premier ta wannan kasa Twin Fury zuwa gidan kurkuku bayan da aka yanke masa hukuncin watanni 4 saboda an same shi da laifin rashin kula da iyalansa musamman ƴaƴansa bayan da suka rabu da matarsa. An ce wannan ita ce hukuncin dauri na biyu da aka yanke yau shi Fury bayan da a mako daya aka yanke mishi wani hukuncin na daban na watanni 10 inda aka zo aka same shi cewa ya kasa ya biya $20,000 na Amurka kudin da aka dora masa lalurar ya dinga biya domin kula da iyalan nasa. Yanzu an umarce shi da cewa ya biya dunzurutun $4,926 da ake bin sa na shekarar nan kadai. Ha kuma a zaman da aka yi a ranar 30 da ta wuce kotu ta umarce shi da ya dinga biyan dala kusan 3,000 na Amurka kowane wata domin kula da ƴaƴan nasa kuma ya sa musu kayan makaranta na tufafi kenan da kuma dinga biyan kuɗaɗen da za a dinga kula da lafiyar su ko da sa kamu da wata rashin lafiya. To Allah ya kyauta. To jama'a abin da ya sauka a labaran wasannin yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu a huta lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Ga al'ummar da suke zaune a wuraren da aka kare yaki, yakin a wurin su bai kare ba bayan harba bindiga ta karshe da aka harba ko aka rattaba hannu akan takardar yarjejeniyar zaman lafiya. Misalin nakiyoyi da aka binne a ƙasa da kuma bama-bamai da albarusai da basu fashe ba a ragowar yaki tsakanin 'yan tawayen juyin juya hali na Colombia da gwamnatin Colombia. Wannan wani abu ne da ya shiga tsakanin daidaituwar da aka samu da kuma yadda za a sake gina ƙasar wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo. Wannan yanayi na barin baya da ƙura ya jawo an ayyana filaye masu faɗin miliyoyin hektoci waɗanda ba za a iya amfani da su ba. Hakan ya hana manoma aiwatar da ayyukansu na noma, ya kuma hana makiyaya yin kiwon dabbobinsu. A ƙasashe da dama, tafiye-tafiye akan hanyoyi kan zama haɗari sakamakon binne nakiyoyi da aka yi akan hanyoyin. Kuskuren taku guda na mai wucewa kan iya aika mutum lahira. Ayyukan yau da kullum da suka hada da saran itace ko tsinkar ƴaƴan itatuwa da za a kai kasuwa a sayar ko kuma ratsewa a cikin jeji kan zama haɗari. Yara ƙanana da yawa sun rasa rayukansu wasu kuma sun rasa wasu sassare jikinsu sakamakon bin kwallon kafa zuwa cikin daji har suka taka irin waɗannan nakiyoyi da aka binne. Wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 14 ga watan Afrilu ranar wayar da kai kan mahakar ma'adanai da kuma taimako a kansu. Bikin wannan rana ba wai ana yin shi ne kawai don a tunatar da al'umma hadarin da ke tattare da wuraren da aka ƙara yaƙi bane kadai. A'a, sai don a bada cikakken bayani akan matakan da ake ɗauka kan al'umma na ƙasa da ƙasa don kawar da barazanar da ake fuskanta dangane da ragowar yaƙi na nakiyoyi da aka binne a ƙasa da kuma mahaƙar ma'adanai. Mai rubin ƙwarewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro, Mark Turner, ya ce, "Amurka na aiki kusa da kusa da al'ummomi na ƙasa da ƙasa domin aiki akan babbar matsalar da ta zamo gagaraba dau ga al'umma, wacce take jefa fararen hula da ƙananan yara masu yawa cikin haɗari. Amurka ta bada taimakon fiye da dalar Amurka biliyan 2.8 kan taimakawa ire-iren ayyukan shirin lalata makamai a ƙasashe 95 tun daga shekarar 1993. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron na Amurka, Tona, ya ce, "Ire-iren waɗannan shirye-shirye yana da matuƙar mahimmanci wanda za a iya aunawa da kuma kyakkyawan sakamako da yake samar da ƙwararru da kayan aiki domin share nakiyoyin da aka shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa da kuma sauran ma'adanai da za su iya fashewa. Sannan ana taimakawa waɗanda haɗarin nakiyoyin ya shafa wajen samun musu lafiya da kuma daidaito." Sakataren harkokin wajen Amurka, Rex Tillerson, ya bayyana irin rawar da share nakiyoyi ke takawa wajen daidaita zamantakewa a ƙasashe irin su Iraki da Siriya, yayin da fararen hula ke komawa gidajensu da aka ƴanta daga hannuwan 'yan ƙungiyar Daesh. A wannan rana ta wayar da kai akan mahaka, muna kira da ƙasashe da su shiga a cikin wannan kawance na ƙasa da ƙasa domin cimma manufar rage illolin nakiyoyin da aka binne a faɗin duniya. Shirin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani sai ka rubuta zuwa ga Editorials, VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma ku iya yin ƙarin bayani ko kuma ganin sababbin editorials wanda suka wuce ma a baya a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Kalamai masu zafi da rashin fayyacewa da shugaba Donald Trump ya yi a kan wato Koriya ta Arewa kenan kafin ziyarar wannan mako da shugaban China Xi Jinping zai kawo a nan Amurka sun janyo shaki faɗe a kan cewa watakila yana niyyar ɗaukar wasu matakai da ka iya kai ga kulla wata babban yarjejeniya da China ko kuma janyo yaƙi gadan-gadan. A wata hira da ya yi da jaridar London's Financial Times a jiya Lahadi, Trump ya faɗa cewar idan China ba za ta iya magance ƙalubaloli da Koriya ta Arewa ke haifarwa ba, Amurka za ta iya. Ya kuma lura da cewa China tana da ikon faɗa akan Koriya ta Arewa, saboda haka ya yi kashedi cewar ya kamata China ta gaggauta sasanta matsalolin makamai nukuliya da makamai masu linzami na Pyongyang, idan kuma ba ta yi ba, a cewar sa Amurka za ta ɗauki matakan da za su iya haifar da ba za su haifar da ɗa mai ido ba. Har yau dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi marhabi da zuwan takuran aikinsa na ƙasar Misra shugaba Abdel Fattah al-Sisi a fadarsa ta White House. A ganawar da suka yi a yau Litinin, Trump ya faɗa cewar Sisi ya taka muhimmiyar rawa cikin mawuyacin hali. Shugaban ya nuna cewa Amurka za ta gina sojojinta da taimakawa ƙawayenta.
To masu sauraro, baki da abin da ya so kake nan a cikin shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji sabokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Amma kafin nan bari mu mika sakon taziyar mu ga abokin aikin Baba Yakubu Makeri da ke tare da ni a nan da sauran iyalan gidan Madugu Ango a birnin kuma su dake Ghana. Saboda rasuwar kawunsa Alhaji Mustapha Ango wanda Allah ya wa cikawa jiya Lahadi, da fatan Allah ya ji kansa amin. Har ila yau muna mika sakon ta'aziyya ga mai nasara Illo saboda rasuwar mahaifiyarsa a ƙarshen makon da ya gabata a birnin Kebbi da ke Najeriya, da fatan Allah ya ji kanta amin. Yan zama madadin shi Baba Yakubu da ya taya ni gabatarwa da Julie Lane's Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Suleiman Tara Wali da ya haɗa mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.